Jama'a barkanku da warhaka. Barkanmu da sake saduwa a shirinmu na Adena Shan Kwaya. Sunana Binta Estero jagorar shirin. A cikin shirin namu na wannan makon wanda zai zamana kashi na farko, wakilin muryar Amurka Mahmud Ibrahim Kwari dake kanan Dabo a Nigeria yayi hira ta musamman da chairman din NDLEA Muhammad Mustafa Abdullah akan yadda COVID-19 ta canza salon gudanar da ayyukan hukuma. Ga yadda hirar ta su ta kasance.
Blocker dai cikakken suna.
Suna na Muhammad Mustafa Abdullah.
Zancen COVID-19 ya kawo sauye-sauye a dukkanin abubuwa da ake yi a duniya. Yaya COVID-19 ta canza salon yadda kuke gudanar da ayyukanku a hukumar NDLEA a Nigeria?
So dawa muka so mu bi abubuwa da wasu mutane ko wasu kasashe suka faɗi mu ɗauka wa kanmu abin da ba za mu iya ba. Ni ban ga dalilin da za a ce wai COVID-19 ya kawo canjin salo na aikin da muke ba. Amma da wani abu da yi tun da COVID ya hana movement kamar da aka saba, it means mutane ba su suka fita waje suna abubuwan da suka saba ba. In kuma kowa yana nan a ɗan lungunsa, that means an bar shi sai abin da wakana a cikin lungunsa yake yi. So mu aikin mu bai canza ba tun da movement ma ya ragu. Kwayoyin da ake safarin su ma tun da a cikin lokacin lockdown ba sa nan. So ba wani aikin mai da wani nasaba da COVID.
Don haka za a iya cewa kamar kun gudanar da ayyukanku yadda kuka saba ba tare da mishkila ba game da wannan batu na COVID.
Kwarai da gaske kuwa. Don kawo kai la'akari da abin da yake wakana a ƙasa mana ka duba. Ai sai safarin wayan abubuwan cikin mutane ke samu. Lokacin lockdown kuma babu safari.
Don haka COVID-19 ma ya sauƙaƙa ayyukan ku.
Kwarai da gaske kuwa. Sai dai kuma abin da ake cewa jita-jita ne wai. Wayansu tun da wa'annan ba su samu ba sun koma ɗiban wasu abubuwa a locality nasu. Wannan aikin mun nan fa mutane su gane akwai namu doka ce na gwamnati na federal. Kafin nan dokan ai akwai inda ake farawa. Iyaye suna da haƙƙi, akwai kuma suna haƙƙi akan iyayensu. Me yasa iyaye ba su fara abin su da ya kamata ba gida ba hurumin yan dele mai zuta gidan kowa da kowa tana tambaya me ke faruwa a gidanka. Magidanta me suke yi?
Rakar ɗaya batun yaƙi da ta'ammali da miyagun ƙwayoyi na tun ma kafin ita wannan cuta ta corona ta zo, abu ne da kuka yi ta cewa kamar yanzu yadda ka fara faɗa cewa ba yara ce ba ne a wuyan NDLEA, amma a hannu guda kuma kukan kuna kokawa akan rashin wadatattun ma'aikata, ma'ana ma'aikatanku ba su kara ɗaya ko ina inda kuke da sha'awar su gudanar da aiki ba. Wannan hali ake ciki game da warware wannan zance na matsalar ma'aikatan hukumar NDLEA?
Wannan tambayar ka gaskiya ne haka take da, amma an ka tuna a kwanakin ba ana fadi a fili kowa ya ji shugaban ƙasa President Muhammadu Buhari ya ɗauki alƙawarin cewa zai ƙara mana mutanen aiki har zuwa yawancin kamar 15,000, amma za a yi shi daki-daki ne. Ya riga ya ba mu daki na farko 5,000, kuma yanzu a haka nan da muke ana ƙoƙari an kusa tattacewa wanda za su je kos na farko. Kuma abin da ya ƙara cewa ya ma sake salo ba kamar da ake ɗauka da ba, yanzu kowace local government sai ya ɗauki 'yan local government ne. Da aka ce da ɗan gida ake cin ake yawa mu fara kafin tun daga local government mu ɗauki 'yan local government su gaya wani mai gida kana a local government za su kafu a dawo state capital kafin wani ji mu ya ji Malam Aminu Kano Airport sai fita da kwaya tun kafin ya zo Kano ma mun tare shi daga misali daga local government nashi.
Wannan yana nufin za ku kafa ofisoshin ku kenan a yankunan ƙananan hukumomi?
Ba zan da bane sai mun kafa ofisoshi ba, dai muna da idanu ko ina ko local government. Kowane local government sai mun sa ma'aikaci ko da labari kawai zai bamu ya yi gama aikinsa. A kullum wannan gonakin samun su ke cannabis sativa ana noma ta wa kun ga noma ne dai ko ina take muna muka samu labari muna zuwa har a jos ma kwanakin ba an samu su alal misali a kogi ina ji wajen wata uku kenan mun samu ton uku a makudi kun kuma san ton uku kuma duka Kano aka yi lodin su zuwa kun ci sa ba samu su zuwa Kano ba mun tare su daga wajajen da kogi lokacin da
to jama'a da haka muka kawo karshen wannan shirin a madadin wakilin murya Amurka Mahmud Ibrahim Kwari ni Binta Esero da na hada shirin da kuma gabatar take cewa ku huta lafiya sai kuma idan Allah ya kai mu wani makon zamu kawo maku kashi na biyu.